Sashin Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 5 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A Jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma Alpha Radio na birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba ya kuma kiri ne tare da Ibrahim Ka Almasihi Garba. Zamu gabatar muku da shirin mu na wannan hantsin. To ko bayan kun ji labaran duniya za ku ji cewar hukumar yaki da masu yi wa dukiyar kasa zagon kasa a Najeriya ta EFCC ta shirya taron yan jarida a Kaduna, wacce ta wato inda ta bayyana cewa ta kwace miliyoyin nerori da wasu makudan daloli, haka zalika kuma ta gurfanar da wasu a gaban doka. Bayan haka Salamu Muni Barma zai shigo da shirin na kasa, Ridwani Muktar Abbas kuma na tafi da sharhin jaridun Ghana. Sai kuma sakonni da kuma saurare kuka yi aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran, Amurka da China za su koma teburin shawara a watan gobe, a cewar ma'aikatar cinikayyar China da safiyar yau dinnan Alhamis 'yan kwanaki bayan da kasashen biyu suka bayar da sanarwar wani zagaye na kakaba harajin ramuwar gayya da suke yi ma kayan da suke kaiwa kasashen juna. China ta ce za ta yi wato za a yi tattaunawar ce a birnin Washington DC, kuma an yanke wannan shawarar ce yayin wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin babban wakilinta a wurin tattaunawar kuma mataimakin premier kasar Leo He da kuma babban wakilin Amurka kan batun cinikayya Robert Lazar da kuma sakataren baitul malam Amurka Steven Mnuchin. Bayanin ma'aikatar cinikayyar ta China ya bayyana cewa kasashen biyu sun nuna aniyar samar da yanayoyin da suka dace don yin wannan tattaunawar. Yayin da tashi-tashin hankula masu nasaba da tsanar baki ke dada yaduwa a sassan Afirka ta Kudu, ji Laraba Najeriya ta yi kira ga 'yan kasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya, bayan da wasu manyan kamfanonin Afirka ta Kudun akalla biyu da ke Najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda hare-haren da ake kai masu. Ma'aikatar yaɗa labaran Najeriya jiya Larabar ta faɗi ta kafar Twitter cewa gwamnatin tarayya na kira ga 'yan Najeriya da kar a kai hari ma kamfanonin Afirka ta Kudu da ke ƙasar a matsayin ramuwar gayyar hare-haren tsana da ake kaiwa 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu. Babban kantin nan na 'yan Afirka ta Kudu mai suna Sofrate Holding ya ce ala tilas ya rufe wasu daga cikin rassan kantin a Afirka ta Kudu da Najeriya da kuma Zambia bayan hare-haren da aka kai masu, a cewar kafar labarai ta Reuters a jiya Laraba. Haka zalika babban kamfanin sadarwar nan na MTN mallakin 'yan Afirka ta Kudu shi ma ya rufe ofisoshinsa da dama a biranen Najeriya bayan da aka kai masa kuku masa hare-hare. Saboda munin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian ta yi a Bahamas, har 'yan kasar sun fara rasa yadda ma za su bayyana al'amuran. An yi ta amfani da kalmomi irin su ƙarshen duniya da kaduwa da tamkar tashin bam da dai sauransu wajen bayyana al'amuran. To amma kusan kowace kalma gani ake bata ma da ƙarfin bayyana halin da ake ciki a wurare irin su tsibirin Abaco da tsibirin Grand Bahama. Guguwar ta Dorian ta kwashe kusan kwanaki biyu tana ta yamutsa arewacin tsibirin na Bahamas da ruwa kamar da bakin ƙwarya da iska mai dira da matuƙar ƙarfi da ke kadawa da gudun kilomita 251 a sa'a guda. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man Iran wadda ta zarga da ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci, har ila yau shugaba Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diplomasiya da Iran. Suna son a tattauna, suna son cimma yarjejeniya abinda Trump ya gaya ma manema labarai kenan a ofishinsa bayan da aka tambaye shi kan sabbin takunkumin da hukumar Baitul Malam Amurka ta sanar da kakabasu kan Iran da kuma koshin yana da niyyar ganawa da shugaban Iran Hassan Rouhani a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na wannan watan Shugaba Trump ya jaddada cewa ba canjin gwamnati a Iran Amurka ke sha'awa ba suna da matukar sukuni kuma ina ganin za su zo su yi amfani da wannan sukunin a cewar Trump a jiya Laraba
Ibrahim ka almasi garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC Tumadalla Hukumar yaki da masu yi wa dukiyar kasa zagon kasa a Najeriya ta EFCC shiyar jihar Kaduna ta yi taron manema labarai inda ta ce ta kwato miliyoyin nerori da wasu makudan daloli haka zalika kuma ta gurfanar da wasu a gaban doka daga jihar Kaduna din ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani
Ganin irin ciwon bakin da wasu ƴan ƙasa ke yi game da kwangen da akan samu wajen biyan haƙƙin waɗanda suka kwarmata hukumar hana cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC sirrin masu cin hanci da rashawa ya sa hukumar ta yi ƙarin haske game da yadda ake biyan haƙƙin waɗanda suka kwarmata sirrin waɗanda suka sace kuɗin wannan ƙasa Shugaban hukumar hana zarmiya da cin hanci rashawa EFCC Reshen Jihar Kaduna Malam Mai Lafiya Yakubu ne yayi wa ƴan ƙasa ƙarin haske a lokacin wani taron manema labaru a garin Kaduna.
Da taimakon Allah mun samu kuɗaɗe da yawa a cikin dala da kuma naira wanda na riga na ambata dala 314 amma a naira da muka samu a cikin kankananan bankuna na Najeriya ya kai miliyan 373 wannan kuɗaɗe nan da aka samu a hannayen waɗannan mutanen da su hukumar FBI ke neman su bisa kan laifukan da suka aikata na yanan gizo
wasu ƴan ƙasa na koka game da sabon shirin nan na whistle blower wato kwarmato na waɗanda ake ganin kamar sun saci kuɗin wannan ƙasa saboda yadda koda an tona asirin ma kuma akan ta kai ruwa rana akan maganar biyan haƙƙin da ita dokar ta ce a bai wanda yayi wannan kwarmato
kalubalen da ake samu shine kamata yayi da yake kuɗin gwamnati aka sata wanda yake da iko na baka yancinka shine ofishin attorney general na kasa gabaki daya to bayan an gama wannan akwai inda suka kasafa shi cewa in kudi ya kai kaza akwai percentage kaza da za a baka to duk wayannan abubuwan sai an kai ta kotu kotu ta yanka hukunci cewa yi wannan kudin na gwamnati ne kafin a zauna a baka naka kashin da ya kamata a baka ba wai cewa wanda shine ka kawo kara kawai an an kama kai sai a baka ba to matsalan da ake samu kenan da jama'a rashin hakuri su gane kamar yadda kuma na faɗa sabuwa ce in Allah ya yarda nan gaba za a same ta ta shiga daidai yadda ya kamata
su ma masu ofisoshi da gidajen hayan da kan ba da haya ga mutanen da ba san asalin su ba shugaban hukumar EFCC ya ja musu kunne
dokoki EFCC a sashi 3 na advanced fraud yace duk wanda ya bada wajen zama ma wanda suke aikata wayannan ayyukan zamu iya kama shi mu kai shi gaban kotu kuma zai ya samu hukuncin shekara 5 ba zai kasa shekara 5 ba kuma ba zai wuce shekara 15 ba matuka aka same shi da wannan laifi so ina kira da jama'a cewa duk lokacin da zamu bada wajen zama mu tabbatar cewa mun tantance wanda irin mutum ne aikin me yake yi muka ga kuma tafiyansa bai kamace aikin da ke yi ba muna da wannan yancin mu kawo rahoto a ofishin EFCC mu zamu gudanar da aikin mu mu tabbatar ko mutumin kirki ne ko ba na kirki bane
akwai masu ganin hukumar ta ku takan yi azarbabi wajen waɗanda take zargi kawai sai a ganku a kafa bayan labaru kuna maganar an saci kuɗi sai kuma an je gaban kotu ku kaza kawo hujjojin da wasu suke ganin wannan ne ke sa ake daukan dogon lokaci ba tare da an kai ƙarshen shari'ar waɗanda ake zargin sun saci kuɗi ba
ai ka san yawancin mutanen da muke kamawa manyan mutane ne wayansu suna da kuɗi suna da kuma yan koro akwai yan uwa kuma wanda ba za su a ce an bata sunan iyalin su ko kuma sunan uban su so a lokacin da muka kama wannan mutanen kamata yi mu ga ma jama'a cewa wani kaza fa ya shiga hannun mu kuma ga laifin da ya aikata amma muka yi shiru muka ce sai mun gama bincike mu kai shi kotu matsalan da zamu samu shine wayan su surutan da za su fito a jarida ko kuma a yanan gizo zai zama wanda mu kanmu zai zama mana da wuya da gara shi because su suka fara gaya ma jama'a abin da ya faru
hukumar ta yaki da cin hanci da rashawa EFCC rashin jahar Kaduna dai ta ce a cikin watanni 8 na farkon wannan shekara ta karbi korafe guda 345 kuma har ma ta riga ta gurfanar da guda 56 a gaban kuliyar Mantasabo Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
cin hanci har rashawa yau ya gani a kasata banne na zaro nan ma azanin ma kai gara ba tauye ha
sai kai da Isa Lawal Ikara to kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai mu shakata da wannan wakar dake zuwa
Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti 12 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman ni ne Suleiman Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kungiyoyin na kasa su a jamhuriyar Nijar sun fara yunkurin shirya zagaye domin fadakar da magoya bayan su akan illolin da ke tattare da sana'ar bara musamman a birnin Yamai inda hukumomi suka kaddamar da farautar mabarata watanni uku bayan kafa dokar da ta haramta sana'ar bara a manyan titunan birnin ga dai abinda sakataren gamayyar kungiyoyin na kasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi ke cewa
hannu da hannu ne zamu aiki suwa da affairs social action social na na gidan Yami da Imanike wanda suwa nan aikin su kenan akwai kuma the story din na population ita ma aikin ta kenan to da mu an ka hada kai kari da kari kaga insha Allah za a samu nasara
wani irin aiki ne za ku yi
mun wannan aikin da muke ne waye kaina mun yaso mu yi sensitization ne mun yi TDR mun yi term de reference din mun je mun yi deposit wajen su sun ce mun za a yi za su ba mu mutum za su taimaka muna amma ya zaman to za mu aiki mu yi aiki tare da su muka ce alhamdulillah mu da ma mu aiki da village yami to har yanzu ba su yi ba to shine kuma za mu ƙara zuwa mu taimu nuna musu su da kansu sun ce mu waye musu kai mu waye mutanen mu kai kenan ka gani ai sun san da waye kai akwai unhwani gare ta sun san da duk anya da za a yi dole sai an bi ta hanyar waye kai ko kuma waye kai ba ta yi haka nan da ba da muayen wanda za mu zaman to mu taimu tara su ba mu samu mu ƙara waye musu kai ba dole sai da muayen
a halin yanzu na kasa su nawa ne ke hannun jami'an tsaro bayan kaddamar da farautar masu sana'ar bara
to wallahi babu na kasa na kasa ko guda ga hannun tsaro ko guda babu saboda mu kan kanmu na muka tafi federation da kanta muka tafi can babu ko guda wanda za a banga amma mu mun ji hankalin mutane kuma za mu ci gaba da jan hankalin mutane shi iko na kuma idan iko ya zo ga wuri dole na a girmama iko iko girmama iko kamar ibada ce Allah ma ya ce ka girmama wanda ka zaba ka sa gaba gare ka dole ne to kuma wanda yasa ka yi zaban nan ka zaba nan ka sa gaba dan idan ya bada umumi to ya kamata ka bi shi mu ya kira ga mutanen mu ya kira da duka kasu inda kafe na rijban yamai abunda duk ya zamanto zai zamanto ku tai ga pay of chicken ko ku tai ga babban rankon na to ya kamata ku nisanci wannan wurin saboda magabata sun kawo wannan kuka mu kuma ya kamata mu haki na gare mu nauyi ne da kun ka azamu na mu samu mu waye muka kai mu ma zamanto ku nisanci duk abunda zai zamanto ai maka walakanci mutuncin ka kare mutuncin ka zakai idan ka kare mutuncin ka ka gani alhamdulillah ko ina kaji kai harakarka kan kai bukatar kai da kaji nama da an shigo cikin niyar image and talauci za a gani irin kokarin da magabata gayi irin mu abinda muka nan muwaye muwaye mutane kai da inda aka ganin wannan barzat aya ganin yara kanani da aya ganin kowani bisa pay of tick aya ganin dole a daka walakantar da kasar mu dole a ci zahirin kasar mu kenan mu muwa kira ga mutanen mu su yi nisa abin daga pay of tick su yi nisa ga manyan hanyoyi su kare mutuncin su ba wanda muka rayuwa din ba Niger ba kenan dole mu kawo duk abin da zai kawo gudunmuwa wanda zai sa kasar mu ta ci gaba wanda zai sa jahan mu ta ci gaba ba mu gina muna kasar mu a faras din mu ba mu gina kasar mu cewa wani ya toye abu duk abin da wani zai maka kana gudunmuwa na zai baka dole sai ka tashi ka godi kai kanka kai son kasar ka ka godi kai kanka kai son fatikace patriotism ne cikin rayuwarka hannan abin zai ci gaba saboda su idan sun dauka to ya kamata su ba waɗanda karkashin garin su umurnin a aikata waɗannan abubuwa saboda ka gani yau federation din wutaya na ta kokari kwarai in muka tsaya muka diba ka gani duk shekara an yi inice mu je har cikin dazukka shi yasa babban shugaban mu federation Umar Sidi ya kawo muna wannan dama cewa mu shiga har cikin daji shi yasa kowane region da aka yin tournament de la republique da aka yi to mu ya dauka departement daya ko biyu ko uku mu yi yawo cikin wannan departement mu samu mu ji hankalin tasu handicapé na wannan departement mu ji hankalinta mu waye mata kai su ci gaba da cikin aiki
to sai dai wani abin da ke rage hanzarin tafiyar da wannan aiki kamar yadda ya kamata shine rashin samun kudaden gudanarwa a wani lokacin da har yanzu kungiyoyi ke jiran fitowar kudaden tallafin shekara-shekara
ba mu hata bara kun ba mu san bara kun ba ta da unwani yau idan ka shigo cikin yamai kai da kanka san na kasasu da yawa sun ba da dama ga ci gaba da aikin hannu sun ba da dama da ci gaba da aiki shike kare mutuncin mutane duk abin da kake duniya idan baka da aiki ka gani mutuncin ka ya rago don kunnan alhamdulillah mutanen mu da yawa sun ba da dama cewa sun ba dama cewa mu shiga yin aiki shine alheri gare mu me mun ku tantama hukumomi sun sani kuma su da kansu sun sani kuma sun gani ga idanunsu duk wanda ga yawo cikin garin yamai ya gani cewa akwai ci gaba kwarai wai mutanen mu sun ba da hadin kai mun ku tantama musu mun rubuta musu mun ci musu akwai wannan form na suciya na person handicap mun ci aka yadda magabatan mu ga kuka kullun su a kwatantawa a haiddo wannan form a bari ya aiki daidai yadda ake so a haiddo shi a taimaka mu bayan Allah waɗannan bayan Allah da ke so yau in ka gani 80% na person handicap in ka tsaya ka diba kashi 80 cikin 100 in ka diba duk yawancin su aiki hannu na su kai ma'aikatan ma waɗanda ba su ci 10% akwai wuya ma su kai 10% to ka gani kenan ya kamata wannan form in tunda mu yaki ne muka nan mai a gadangadan yau muka bi federation ta yanan ta ya kokari gadangadan ta yi haƙi saboda a ci gaba a sa a ba aikin hannu ƙarfi a ci gaba da yin aiki ayi a wando nan baraci baraci to shine yasa kun ci a barbara mun raida a barbara mun ci mu shiga tare da su akwai direction regional ta population akwai direction regional ta affaires sociales et humanité duka aikin da muka yi ba mu yi ba mu shaida musu ba ba mu yi ba da su ba mun ci mun raida mu yi aiki tare da su suka ce mana na'am za su yi waɗannan abubuwa insha Allah za su zakwa su haɗa hannu su ba da finance ma in wannan abun sai da an ka ƙari wannan sone in ba a ba da wannan telephone ba bali mu samu mu shiga cikin armsuma inan biyan nan yamai mu samu mu waye mutane kai mu ƙara ba su goyon bayan cewa su yi abun donan wannan bara bayan wannan mun rubuta musu matsaloli da yawa na daidai mun rubuta musu matsaloli na cewa kun gani ma'aikatan nan na hannu dole sai an ba su tallafi sai an kama musu mu samu su ci gaba da yin aiki mun ci musu kuma wannan fund fundin su ce inda aka dabi na person and capability na tema na ta na bar tallafi ga nakasassu dan ya samu su yi aikin su yadda ake so mun ki wannan tallafi din a buɗa shi ya zaman su kowane inda kafe ma'aikacin hannu ko kuma wani ma'aikaci ne inda yake da aikin ka kai yi dosai ka kawo to a baka a taimaka maka shi zaka gani yau cikin yamai ba man yamai ba kai gudan Niger zaka gani cikin wannan fo'in zaka sanin a samu da wuya ne a samu mutum biye waɗanda aka ba ga shekara kaga wannan kuma abun har ya zaman to ga shekara zai zaman to cikin miliyan 50 zai zaman to ma a wuya a samu a miliyan 20 ko 10 da an ka kashe dole kuma wannan sauran sun tai ga banza to ka gani da hakan ga ka kaza ya yi yaki bara barace barashi in kace mutum ka bar abu to ya kamata ka taimaka mishi ta fanni inda za ka yi za mu ci gaba da waɗannan tattaunawa dan yanzu haka ma insha Allah mu da program inda za mu na muran kwantare ne shekarun jama'a da aka yi wannan dokar ta hito president en conseil special de la ville de Niamey ya hido cewa vraiment zai ci gaba da kamun tambarace baracen nan masu baracen baracen nan
to masu sauraro anan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe idan Allah ya so a madadin bakon shirin na kasa Habibu Abdullahi da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
kuma da Allah a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga Redwan Abbas da shirin jaridun Ghana
Jakaran kasar Ghana a Afrika ta Kudu ya nuna cewa yan Ghana na da kariya. Jaridar take hare-haren da al'umma Afrika ta Kudu ke kaiwa ga ainihin sauran al'ummun wasu kasashe bai shafi ko yan Ghana daya ba. Jakadar kasar Ghana a Afrika ta Kudu ne ya tabbatar da haka da yake magana da jaridar ta Daily Graphic daga gidansa dake a Pretoria a jiya. Jakadar na Ghana a Afrika ta Kudu Mr. George Ayisi Botin ya ce ma'aikatar ta jakadanci na sa ido sosai akan irin abin da ke kai na kawowa kuma tana bayar da shawara da ya dace ga yan Ghana dake da zama a can yana mai fadan cewa suna nan cikin kariya. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic akwai wannan labarin wani tsohon bankan Goldman Sachs Elias Preku wadda aka umurce shi ya biya kuɗi pound miliyan 7.3 ko ya fuskanci daurin shekaru 10 ya fadi yadda ya amfani da kudin wurin tallafawa rayuwar siyasar sa a Ghana akan tikitin New Patriotic Party a farko-farkon shekara ta 2000 wannan mutum dan wato shekaru 60 ne wanda yayi karatu a Harvard a shekara ta 2013 ma an tuhume shi dangane da taimakawa wasa gurbin ɗan siyasar Najeriya su ɓoye tarin kuɗi a wurin ajiya a waje. A ƙarshe sai jaridan Ghanaian Times wacce ta rawaito wani kira da mataimakin shugaban ƙasa ya yi akan a yi amfani da fasahar zamani wurin bunƙasa aikin gona a ƙasashen Afirka. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia yana fafataka dangane da amfani da wato fasahar zamani a fagen aikin gona yana mai siffanta shi a matsayin abin da zai canja bukatu na Afirka da bunƙasa fagen na aikin gona. Ce ta amfani da wannan irin fasaha da sun ka hada da amfani da irin karamin abun nan mai kama da jirgin sama wurin fesa magunguna ya nuna cewar kasar za ta bunƙasa tarin albarkatun gona da take da shi tare da haɓakawa da kuma tabbatar da wadatar abinci da ƙirƙiro ma'aikatu wa matasa. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
to gaida Muktar wato Ridwan Muktar Abbas kenan yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuma sarare kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka ne magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin madarin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so ne kira ga masu magangami marasa dadi akan rufe boda da mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari yayi to ya kamata ƴan Najeriya su kallaci halin da kasar mu take ciki musamman na rashin tsaro kuma magana shigo da shinkafa ko taliya ko mai ba shine idani ne ba muna kallon irin yadda ake shigo da makamai cikin kasar nan daga wasu kasashe makotan mu to saboda haka duk lokacin da shugaban kasa ya dauki mataki irin wannan ya kamata al'ummar kasa su yaba masa domin wata hanya ce ta kare kasar daga cikin irin hadarin da take fadawa
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi ra'ayina ne yau zan yi bayani ne dangane da abin da yake faruwa a kasar Afirka ta Kudu abin da ake yi ma ƴan Najeriya na farfasa musu shago to ni kira na ga ƴan Najeriya don Allah mu yi hakuri mu kai zuciya nesa kada mu yi yunkurin fasa shago ƴan Afirka ta Kudu ko kuma kona musu idan muka yi haka lallai mu cutar da su domin ai ba su ne suka kona mutanen mu a Afirka a can ba mu suna nan gida Najeriya ne mu yi hakuri mu kai zuciya nesa ita kuma gwamnati za ta dauki matakin da ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullah ya wannan gidan rediyo mai albarka na muryar Amerika sunana Murtala daga anguwar Nafaya Zaria local gannan a cikin Kaduna state wato abin da nake so in yi kira ga gwamnatin Najeriya nake so in yi kira musamman gwamnatin shugaba Buhari wato gaskiya idan gwamnatin Buhari ta ci gaba da tsarinta kamar yadda take yi na rashin karɓar shawarar waɗanda ya kamata ta karɓi shawarwarin su to gaskiya za a zo a yi faɗuwar gusma domin duk abubuwan da gwamnatin Buhari ta ƙarko mai yi wa talakawa musamman abin da shafi hanyoyi wallahi tallahi ta saki tsarin da ya kamata ta yi ta kama rudu dalili a nan shi ne yaya za a ce gwamnati irin ta shugaba Buhari can arewa da ya san matsalolin talakawa a zo a ce wai hanyar birnin Kaduna ta birnin Galiba ta jijjiwa wani irin shirme ne gwamnatin Buhari ke yi
Cewa da Allah yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice Amurka da China za su koma teburin shawara a watan gobe a cewar ma'aikatar cinikayyar China da safiyar yau din nan Alhamis. Ɗan kwanaki bayan da kasashen biyu suka bayar da sanarwar wani zagaye na kakaba harajin ramuwar gayya da suke yi ma kayan da suke kaiwa kasashen juna. Yayin da tashi-tashin hankula masu nasaba da tsanar baki ke da yaduwa a sassan Afirka ta Kudu, jiya Laraba, Najeriya ta yi kira ga 'yan kasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya bayan da wasu manyan kamfanonin Afirka ta Kudu a kalla biyu da ke Najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda hare-haren da ake kai masu. Saboda munin barnar da mahaukacin guguwar nan ta Dorian ta yi a Bahamas har ƴan kasar sun fara rasa ma yadda za su bayyana al'amarin. Yayin da Amurka ta dau matakin bilkita wani tsari na sayar da man Iran wadda ta zarga da daukar nauyin harkokin ta'addanci har ila yau shugaba Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diplomasiya kan batun na Iran.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma an jima wato da misalin la'asariya ke za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a kan wannan shiri musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da mai ba da umarni wato Solomon Abu sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Chang Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Salamu alaikum.